بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau talata sha ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da 1430 daidai da 1 ga watan Septemba shekara ta 2009. A ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna Ma'amulat Tanzil na al-Imam al-Bagawi, Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Har yanzu dai muna nan a cikin tafsirin ayoyin suratul Luqman, a inda a yau da iznin Allah za mu tashi ne kai tsaye a wasiya na biyu da shi Luqman yake ma ɗan shi, a inda muka ji Allah madaukakin sarki yana cewa walaqad atayna Luqman al-hikma, haƙiƙa mu su Allah muka baiwa Luqman hikima. To, cinda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa ya ba shi hikima, kuma muka ji malaman musulunci sun ce idan aka ce hikima, to ana nufin hankali ne da ilimi da kuma samun dacewa a kan duk abin da ilimin nan da hankalin nan suka hukunta. To, sai Luqman yi wasiya da cewa lalle a gode wa Allah madaukakin sarki a kan duk bayan da Allah wa ɗan adam, duk wanda ya gode ma abin da Allah madaukakin sarki ya nemi ni'ima, to amfanin wannan godiya za ta ƙare ne a kai shi, wanda kuma ya bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan sakamakon bijirewar tana nan a kan shi, zai ga hasara da nadama sakamakon wannan butunci da ya ma Allah. Luqman ya zauna da ɗan shi ya fara yi mashi nasiha, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya nuna ma annabi abinda zai fara lokacin da ya fara da'awa da cewa wa anzar ashirataka al-aqrabin, danginka na kusa, to ka fara yi musu nasiha da jawo hankalinsu da nuna musu saƙon da Allah madaukakin sarki ya aiko ka da shi da umurtansu da cewa su yi imani. To, haka muka ga annabi ya umartu da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, ya aikatar da shi a aikace ta yanda ya taro dangin shi, ya kira Safiya, ya kira Fatima, ya kira sauran dangin shi, kawunan shi da bafannan shi, ya umarce su da cewa su bi Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗanda suka bi suka bi, waɗanda kuma suka taɓe taɓewan ta bi su har zuwa kabarrukansu. To, haka muka ji wannan Luqman cikin ilimi da hikima da hankalin da Allah madaukakin sarki ya bashi, ya zaunar da ɗan shi yana mai wasiya da gargaɗi da jawo hankalin shi dangane da matakin farko na tarbiyya, shine tabbatar da yaro ya samu aqida ingantacciya, a kyamatar da shi shirka da bid'a da bin son zuciya da duk abin da yake saban Allah ne, kuma ya bayyana mai cewa lallai shirka zalunci ne mai girman gaske. To, idan ya zama bawa ya tabbatar da ibada da bauta ga Allah shi kadai, to mataki na gaba da za a umarce shi shine tsaya sallah, ya san dokoki na sallah da Allah madaukakin sarki yake so, a nuna mai martaba, a bunƙasa mai al'amarin sallan nan, a bashi labarin irin yanda annabi ya ji wa'azin sallan nan, da irin gwagwarmaya da faɗi tashin da aka yi, da irin wahalan da annabi ya fuskanta a garin Makka lokacin da yake sallan nan, da irin yanda kafiri suke ƙoƙarin hana sallah tun a wancan lokaci, sai ya gane cewa shi yanzu ya samu abin cikin sauƙi. To, abin da ya kamata shi ne ya tsare, kuma bayyana mai falalan da sallah ke ɗauke da shi na daga ciki irin labon da waɗancan na farko suka samu duk da gwagwarmaya da haƙuri da suka yi. To, shi ma a yau in ya tsara sallah kamar yanda annabi ya karantar, to Allah madaukin sarki zai bashi irin wannan ladan. Kenan ke uwa, Allah madaukin sarki ya baki aiki mafi girma mafi daraja, shine aikin tarbiyyantar waɗanda in sun girma za ku gaida Allah. Mun gane wannan da kyau ko? To kuma ki shirya zaki fito na fito da Iblis ba sai kun yi yaki na zubda jini tsakanin ke da shaɗan, saboda shaɗan ba zai taɓa barin jiki wancan aiki na Allah ba. Duk in kin yunƙura zaki, shi kuma zai yunƙura ya dankwafe ki. Kenan kina da hankali da tunani da hangen nesa duk abin da zai faru da ke sakamakon tarbiyyantar ƴaƴanki akan tauhidi da kuma tsaida sallah, to kada ki damu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To bayan da kika tabbatar da tauhidi ya samu, sannan kuma ibada ta sallah ta samu, ƴaƴanki sun tsare sallah kuma sun san haƙƙin Allah madaukin sarki da ke kansu, to sai ki ƙara gaba, mataki na gaba wajen ƙoƙarin ki sanar da su haƙƙin iyaye a kansu. Shine Allah madaukin sarki ya biyo mana waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya, a kawar da shirka, a tsaida sallah. Sai kuma Allah madaukin sarki a wannan aya ta 14 yake cewa
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
Allah madaukin sarki ya ce wa wasainul insana biwalidayhi, lalle mun yi wa ɗan adam wasiya. Idan aka ce wasiya, umarni, mun gane wannan da kyau ko? Kamar yadda Allah ne ya ce wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya umarci ɗan adam dangane da iyayen shi biyu, uwa ko uba. Sai Allah ya ce hamalathu ummuhu, uwar shi ya tuna ita ce ta ɗauki cikin shi, wahanan ala wahanin. Wannan wahanan ala wahanin da Allah madaukin sarki ya faɗi, Ibn Abbas ya ce shiddatun ba'da shidda, wahala da kunci a bayan wani wahalan da kuncin. Lokacin cikin yana ƙarami irin wahalan da ake sha da shi daban, salon da wahalan ciki yake canzawa yayin da cikin ya fara girma ya fara nauyi, shi kuma salon daban yake canzawa. Sanda ciki ya dab da za a haife shi, matsalolin da yake haifarwa kuma daban. Sanda aka zo naƙuda da sanda za a fito duniya, shi ma wahalan shi daban. Tarbiyyar shi sanda yake jariri da sanda ya fara tatata da rarrabi da sauransu, to wahalhalin da iyaye suke sharaɗa a wannan zango, shi ma wahalan daban ne. Shi ne Allah madaukin sarki ya ce hamalathu ummuhu wahanan ala wahalin. Ibn Abbas ya ce shiddatun ba'da shidda. Wa qala Dhahhak, malam Dhahhak ya ce dha'fan ala dha'fin, rauni a bisa rauni. Mace ana cewa ta ɗau ciki, to yanayin kazar-kazar ɗinta da yanayin ƙoƙari da himma da ƙarfin jiki da ake samunta da shi, to rauni ya hauta kenan. Irin raunin da take da shi sanda ɗan yake ɗantaye yake ba komai ba a cikinta yake ƙarami, ya sha bamban da raunin da take fama da shi a sanda cikin ya girma ya fara mata nauyi. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Kun ga duk ma'anan iri ɗaya ne, za ta shiga rauni, raunin da ke cakuɗa da tsanani. Wa qala Mujahid, malam Mujahid ya ce mashaqqatun ala mashaqqatin, wani irin damuwa da wahala da kunci da tsanani wanda na yau bai kai na jiya ba ko na jiya ya ɗara na yau, haka za ta yi ta fama da abubuwa iri-iri. Wa qala Zajjaj, malam Zajjaj ya ce almar'atu idha hamalat, ita mace duk sanda ta ɗau ciki tawala alaiha ad-da'f wal mashaqqa, to rauni da wahala sun dinga binta kenan, daga wannan su wannan, daga wancan su wancan, in ta fita daga wannan ta shiga wancan, kamar ana mata murnan cewa yanzu al'amari yayi sauki, sai ga wasu al'amaran da za su biyo mata baya sakamakon ta haife cikin da ba yake damunta, sai kuma wahalhalun su dara wancan. Ina fata mun gano wannan da kyau, domin tarbiyyar ɗa a san da ya fito duniyan nan ya ƙara tarbiyyar shi san da yake cikin jiki. Ina fata mun gano wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wa yuqalu al-hamlu da'afun, wasu malamai suna cewa ɗaukan cikin to shi ma wani rauni ne na musamman da ɗa mace take tsintan kanta a ciki. Wa talaku, shi kuma naƙuda, da'afun shi ma wani rauni ne na musamman, wani haɗari ne mai girman gaske da mace ke shiga san da lokacin naƙudan ya yi. Walwada, shi kuma sauke cikin da haife shi ba sai shi ma wani raunin ne na musamman. Wata daga nan yayin fitsari yake samunta, wata daga nan jini yake tsinke mata, ta haɗu da matsala har ma yana iya kaiwa ga ta rasa ranta. Wata daga haihuwa ne take fama da ciwon tsinka-tsinka, wata daga haihuwa ne hawan jini yake kama ta. Walhalu dai ga sunan iri ƙaramin matsalan da ke samun mace in ta haihu shine fitan wani iska da ke fitowa daga gabansu. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Matsaloli dai daga wannan su wannan, daga wancan su wancan, Allah madaukin sarki kamar ya zaunar da ɗaya ne ta harshen Luqman yake bayyana masu irin gwagwarmaya da faɗita shi da wahala da ƙoƙarin da iyayensu suke a kansu. Saboda haka da Allah madaukin sarki ce a gode mai, kuma a gode ma iyaye, a bauta mai, ai ma iyaye biyayya, to Allah madaukin sarki yana da dalilin da ya sa ya haka. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To shi ne sai yake cewa wa fisaluhu, sannan a nan nan waye ai fitaluhu, lokacin da za a waye yaro sai ce sai a mai, ana yi ne a cikin shekaru biyu. A wata ayin ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara, da ɗaukan ciki har zuwa waye wannan ɗa ana yin shi ne a cikin watanni talatin. In kika cire wata 24 a cikin wata 30 zai rage wata 6, kenan ɗa duk gwagwarmayan da ya a cikin cikin mahaifiyar shi zai iya wa rayu a san da ya kai wata 6 a ciki, in an haife shi ko aka fege aka cire shi, ko kuma idan mace cikin ta ya kai wata 6 sai Allah madaukin sarki ya kaddara mata ajalin ta ya zo ta mutu. To da za a yi marmari a je da ita wajen likitoci su tsaga cikin su cire ɗan, za a iya samun ɗan nan da rai, kuma in Allah ya kaddara mu rayuwa kuma wa rayu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Wasu hikimomi ne da Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin ayoyin Alƙur'ani, wanda ko wanda ya tsaya ya matsu da ilimi kuma ya je gaban malamai masu fasaha da ilimin suka karantar da shi, sannan zai iya fahimtar inda aka sa gaba da kuma manufan da Allah madaukin sarki ke nufi. Ashe ɗa zai iya wa rayu bayan da aka haife shi wa ɗan wata 6, kuma za a iya feɗe matan da ajalinta ya sauka muddin cikinta ya kai wata 6, kuma a iya samun wannan ɗa da rai kuma wa rayu. Sannan kuma da mace za ta zo gidanka ta haihu bayan auren da wata 6, a ce kuma an take ta ta kai ya kai wata 6, to wannan ɗa na wannan mai gida ne a bisa ƙa'idar al-waladu min firash, ko da ko zai kawo har gidan cewa ya za ta haihu wata 6, sai ce Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini, raunin ne cikin yayi wata shekara 2, amma wa hamluhu wa fisaluhu to salasuna shahara. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To akwai hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa waɗanda suke da alaƙa da wannan. Sai Allah ya ce an shukurni, saboda haka lallai ka gode min kasancewa ni nayi ka wani walidanka, sannan ka gode na iyayenka. In ka gode man ta hanyar bauta min da bin dokokina akwai sakamako, idan ka gode na iyayenka ta hanyar yi musu biyayya akwai sakamako, in ka ki sai Allah ce ilayyal masiyar, duk a buga a rawa a fada a rawa ai koma menene, to lallai waje ma za a dawo da kai. Kenan ƴaƴa masu biyayya ga iyaye bayan sun bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so, ku sani duk yanda kuka kai to Allah madaukakin sarki akwai zangon da ya sa dan adam zai ƙara rayuwar shi to idan aka je lahira Allah madaukakin sarki zai saka muku sakamakon da yayin da kuka yi mashi ina fatan mun gane wannan da kyau to haka suma ɗayan da ke saba ma iyaye to su shirya akwai ranar da ajalinsu zai sauka idan aka je lahira to za su sani sakamakon sun saba ma Allah kuma sun saba ma iyaye Ibn Abbas ya ce akwai ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar da su gwane da umarni biyu Allah baya karɓar ɗayan sai da ɗaya Allah ya ce a tsere sallah a bada zakka ya ce duk sanda mutum ya tsere sallah bai bada zakka ba wai aikin banza in kika bada zakka ba ku sallah kin yi aikin banza sai kin haɗa su duka biyun kin yi sannan Allah madaukakin sarki zai karɓa to haka da Allah madaukakin sarki ya ce وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان kika bauta ma Allah kaman yanda annabi ya nuna irin yanda Allah yake so kuma kin nuna dan neman yardan Allah amma kuma kina saba ma iyayenki kina ma iyayenki tsawa kina gware ma iyayenki ido kina wulakanta su su hana ke ki kike hannu su umarce ki kike umartu to anan Allah madaukakin sarki baya son wancan ibadan da kike mashi gaba daya ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa a ji tsoron Allah malam sai yake cewa qala sufyan ibn uwayna sufyan ibn uwayna yace fi hadhihi al-aya dangane da fassarar wannan aya man salla salawatul khams duk mutumin da ya salloli shi guda biyar layini kamar yanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni fa qad shakara Allah hakika ya gode ma Allah madaukakin sarki waman da alu walidaini duk mutumin da yana iyayen shi addu'a uwa da uba adbaras salawat a bayan salloli guda biyar din shi fakar shakarar walidaini hakika ya gode ma iyayen shi har ma wani malamin ke cewa duk mutumin da bai ma iyayen shi addu'a a cikin sallar shi Allah madaukakin sarki baya karban sallar ina fatan kun gane wannan da kyau kenan duk ɗin kin zauna ta yi wani ƙarshe a kowace salla ce ta farilla ce ko ta nafila muddin kina son Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan salla sai kin sa iyayenki a cikin addu'a kullum garin Allah ya waye sai kin yi ma iyayenki addu'a shin iyayen nan naki suna raye ko bayan sun mutu ina fatan mun gane wannan da kyau za ki zo ki ji aya tsaf Allah madaukakin sarki har yanda za ki yi addu'an bai bari ki ƙirƙiro ba sai da ya koya miki Allah shiryar da mu aya ta gaba su Allah madaukakin sarki yake cewa
wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
الله مدعك فلكي باين دي وانشا عمرني سيئة وإن جاهباك ضد مطلوب إيا وانكا وجانكا مد سكا عمركيكا سكا ترسا ساكا على أن تشرك فيما ليس لك به علم أكنك هذا ندواني ga abin da ba ka da cikakken ilimin ne na ce a yi kenan duk lokacin da iyayenki suka umarce ki da saba wa Allah to Allah madaukakin sarki cin shi ya ce ki masu biyayya amma Allah ya ce ba za ki yi ba da mahaifiyarki za ta ce ki zo neman ilimi to neman ilimi wajibi ne Allah madaukakin sarki ne ya ce a yi a nan ba za ki mata biyayya ba da iyayenki za su ce ki daina sa hijabi ko ki daina sallah ko ki daina zuwa makaranta kina haddan alqur'ani ko kina koyon yanda za ki bauta ma Allah to a nan ba za a masu biyayya ba saboda sun shiga gonan Allah ina fatan mun gane wannan da kyau a can a za a masu biyayya ne a lokacin da suke yin umarni da addu'a Allah amma idan suka koma suka ce mutum sai ma Allah shirka ma laysa laka bihi ilmun abin da ba ka da ilimin Allah mun yi ce su sa ka kai sai Allah ce fala ta ɗaya huma a nan karke masu biyayya to idan karke masu biyayya yana hukunta cewa a yi masa rashin kunya da tsiwa a sai Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan kai mu'amala da su kai hudda da su duk da wannan bijirewan da suka yi a san da kuke rawa a gidan duniya kana mai kyautata musu. Idan da iyayenki za su zama ba musulmai ba, sai ke kika musulunta, sai suka ce lallai sai kin kafirce ko su maki baki ko su fushi da ke ko su maki koma menene, to anan ba za ki musu biyayya ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Ko kuma kina musulma sai su sai su yarda sai su gayyace ki zuwa ke ma ki kafirce, to anan ba za ki musu biyayya ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Amma Allah madaukakin sarki ya ce za ki ci gaba da kyautata musu. In kike daukan cinsu da shan su za ki ci gaba da yin wannan. In kike kulawa da kiwon lafiyar su za ki ci gaba da yin wannan. Dukkanin abin da suke bukata ne da kullum tara da sauransu, to duk za ki riga kyautata musu gwargwadon saminki. Nan da yake cewa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, mala yace wa huwa albirru was-sila, shine za ki kyautata madadin kyautatawa gare su, sannan kuma za ki sadar da zumunta gare su. Wal ishratu jamila, sannan kuma ki kyautata zamantakewa da su, ba ki ba masu tsawa, ba ki ba masu maganganu masu kanshi ko hararan su, ko su umarce ki ga abin da ba saban Allah bane, ki ce cin da kafirai ne tunda sun taba umartan ki da ki saba ma Allah, anan ba za ki musu biyayya ba. To Allah madaukakin sarki ya hada wannan, lallai za ki kyautata musu madadin kyautatawa. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To sai Allah madaukakin sarki ya ce wata bi sabila man anaba ilai, ya ku al'ummar annabi, gaba ɗayan ku Allah madaukakin sarki yana kiran ku da cewa ku zo ku bi hanyar wanda ya mai da al'amarin shi gare mu gaba ɗaya. Mun gane wannan da kyau ko? Duk wanda bai riga ya yi wa Allah madaukakin sarki saranda ba, to Allah madaukakin sarki bai yarda a bi shi ba, sai wanda gaba ɗaya ne ka al'amarin addinin shi da rayuwar shi da komai ga Allah, shi ba wa aikata komai sai abin da Allah ya ce ya yi, bai barin komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya ce ya bari. To irin wannan mutum ne Allah madaukakin sarki ya ce ku ba hanyar da ya bi. Addini man aqbala ila ta'ati, kuma addinin wanda ya fuskance ni da neman cikakkiyar biyayya, wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu, shine manzon Allah da sahabban shi. Shi yasa muka ce mu za mu bi alqur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Saboda Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya, annabi da sahabbai ko su ne waɗanda suka mai da al'amarin rayuwarsu da addininsu su wanda Allah madaukakin sarki ya ce su yi, hatta magana sahabbai ba sa yi sai irin yadda manzon Allah ya nuna. Kenan lokacin da annabi yake da ta cewa ko ya yi umarni ko ya ba da shawara ko yake da abin da yake so, sai aka wayi gari ke ɗin nan kina da naki shawarar ko abin da kike so, ko ra'ayin saɓanin na annabi wanda yake kishiyan tammashi, to da ke ma'awa mai girma umarni ba, baki bi abin da Allah yake so ba, baki maka biyayya ba, kin saba. Kenan yanzu kina da matsala babba mai girma tsakanin ke da Allah, sai ki marmaza ki je ki gyara wannan. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Ana gane mutum ya mai da al'amarin shi ga Allah ne idan yana da wani bukata, sai Allah madaukakin sarki ya zo da wata bukatan da ta fi nashi, to sai ya bar nashi duk yanda yake so sai ya bar Allah. To sai a gane cewa wane ko wance to na Allah ne. Allah ya sa mu dace. Qala ta'ubuna qala ta an ibn Abbas, malama ta'u yace ibn Abbas yace yuridu Abu Bakr, wanda Allah madaukakin sarki da yake nufi cewa man anaba ilayya shine sayyidina Abu Bakr, wa zalika annahu hina aslama, ba don komai ba sai don shi Abu Bakr san da ya musulunta, a kawo Usman wa Talha wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdurrahman ibn Auf, sai waɗannan manya-manyan Qurayshawa jagorori masu fada aji, a yanzu kaman kice senator da ministoci da sarakunan garin Makka, sai suka zo suka samu Abu Bakr kasancewa dattijo ne ɗaya shi daga cikin dattawan Makka, kuma attajirin ɗaya daga cikin manyan attajiran Makka, mai faɗa a jiko mai taimakon al'umma. Sai suka ji ya canza addinin da suke a kan shi a baya, sai suka yi marmari sai suka zo suka same shi. Faƙalu suka ce ƙarfar dokta hazan rajin wa amanta bihi, da gaske ne labarin da ya zo mana haka yake, an ce ka gazgata wannan mutumi kuma ka yi imani da shi, don Allah ku ji. Sai ka ce manzon Allah ba a cikinsu yake ba, shi ma faɗan garin ne sun san shi sun san matsalar shi, saboda kirkin manzon Allah ma su ne suka sa mashi al'aminu, duk garin da sarakunan da dattawan da masu kuɗin da masu kyautayin da kyautatawan, ba wanda aka ba wannan lakabin sai shi. Amma ku kalli yau, wai dan ya zo ya ce a bi Allah, wai yanzu kai ka gangata mutumin nan kuma ka yi imani da shi? Qala na'am. Sai Abu Bakar ya ce kwarai da gaske, jama'a ba mu imani ba, in imani ya riga ya keta ya tsaga ya kai ya komo a cikin jiki, to ba mu shi. In kin ga ana da imani shan fanya, to imanin nan bai zama imani irin na sahabbai ba ne. Kun gane wannan da kyau? Ko kai ma kana tare da suwani? Sai ka ce eh, muna tare, muna nan, muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai, kai ma muna gayyatan ka saboda irin abin da yake ciki na jin daɗi da kwanciyar hankali da kuma bushara da sakamako ingantacce. Shikenan kawai. Sai Abu Bakar ya ansa masa tambaya sai ya ce kwarai, sai masa sharihi sai ce huwa sadiq, ai manzon Allah mai gaskiya ne, lallai a gaggata shi. Fa aminu bihi, kuma ku yi imani da shi mana, me yana ku zama cikin kafirci? Mun gane wannan da kyau ko? Da Abu Bakar ya gamsar da su tsaf, summa hamalahu ila nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya kwashi waɗannan mutane sai ya wuce da su wajen annabi, hatta aslamu, har sai da suka musulunta. Fa haula'i lahum sabiqatul islam, kun ga waɗannan mutanen, to su ne in kun ga Allah ya ce wa sabiquna sabiquna, ko rasuwa ke yi. Sun riga kowa shiga addinin musulunci. Sanda annabi ya musulunta da Abu Bakar, kun ga Abu Bakar bai kai yamma shi ba sai da ya musulunta da waɗannan. Kullum akwai adadin da Abu Bakar yake shigo da su cikin addinin musulunci, saboda kyakkyawan ɗabi'unshi da halayenshi da yanda yake kyautata ma al'umma, da kuma yanda ya iya magana wajen kiran al'umma. Shi yasa jama'a duk wanda zai faɗi magana ya tsaya ya lissafa me zai fito a bakin shi. Muna fahimtar wannan da kyau ko? Shi ne sai yake cewa aslamu bi irshadi Abu Bakar, waɗannan bayan Allah duk sun musulunta ne sakamakon wa'azin da Abu Bakar ya musu. Shi ne sai Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya, to kuma al'ummar annabi da kuka zo bayan Abu Bakar, to kuma hanyar wannan da ya mai da al'amarin shi ga Allah duka, irin aikin da Abu Bakar ya yi na gayyato al'umma ya shigar da su cikin addinin Allah, to kuma ana buƙatar ku kuyi irin wannan. Irin yadda Abu Bakar ya kwashe dukiyar shi gaba ɗaya ya kawo ma annabi, annabi ya tambaye shi cewa mai ka bar ma iyalanka? Ya ce na bar masa Allah da ma'aiki. Irin wannan ake son ku yi imani ya aiki da kokari irin na sayyidina Abu Bakar, shi ne man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum, sannan ku sani ƙarshen al'amarinku gaba ɗaya wajena za a mishe ku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai in muku hisabi, in ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa gaba ɗaya. Waƙila, wasu malamai suka ce nazalat hatani al-ayatayni, waɗannan ayoyi guda biyu, al-ayatani guda biyun nan sun sauka ne fi Sa'd bin Abi Waqqas wa ummuhu, dangane da al'amarin Sa'd bin Abi Waqqas shi da mahaifiyar shi. Mun gane wannan da kyau ko? Yayin da ya musulunta, al'amari za mu zo za mu ji wannan abin da iznin Allah. Amma kamar yadda ne alƙawari a jiya da cewa a yau da izinin Allah, dangane da manasihantar da kanmu da kuma sauran al'umma da jawo hankalin iyaye a kan tarbiyyantar 'ya'yansa bisa tarbiyya ta Islam, da kuma yi ma 'ya'yan nasiha da zaburar da su a kan yi ma iyaye biyayya kamar yadda Allah da manzonsa suka bayyana, to za mu gabatar da wata 'yar taƙaitaccen bayanai a ƙarƙashin wannan aya ta 14 da kuma aya ta 15, da fatan ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da al'ummarmu. Waɗannan bayanai gaba ɗaya mun tsamo su ne daga cikin littattafai, daga ciki akwai littafin Ibn al-Jawzi da ya rubuta mai taken birrul walidai. Ina fatan mun gane wannan da kyau. A nan ne ma malamin yake cewa alhamdulillahi alladhi amara bil birri, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya yi umarni da cewa lallai a yi ma iyaye biyayya, wanaha anil uquq, kuma Allah madaukin sarki ya hana saba ma iyaye, wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina muhammadin, tsira da amincin Allah tabbata ga shugabanmu annabi muhammad as-sadiqul masduq, mai gaskiya abin lallai a gazgata shi, wa ala alihi, tsira da amincin Allah ya tabbata ga iyalan shi, wa atba'ihi, da mabiyan shi, sahabban annabin aminci kenan. Dukkanin wannan tsira da amincin ya tabbata gare su a ranar da Allah madaukin sarki yake tattara mutane saboda ya masa sakayya sakamakon zartar da hukunce-hukunce da haƙƙoƙin da Allah madaukin sarki ya ɗaura a kansu. Malam ya ce, amma ba'du, to bayan haka, fa'inni ra'aitu shabibatun min ahli zamanina, mu a yau a wannan zamani namu mun ga irin abin da ke faruwa ga matasa, ‘yan mata da kuma samari, la yaltafituna ila birrul walidain, ba sa waiwayan abin da ke da alaƙa da yi ma iyayensu biyayya, wala yarawnahu laziman luzumiddin, ba sa ganin shi cewa wajibi ne da addinin musulunci ya wajabta ya lazimta ya farlanta ma kowane ɗa. Yarfa'una aswatuhum 'ala al-aba'i wal ummahat, zaka same su suna ɗaga sautukansu akan sautin iyayensu mazansu da matansu. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atuhum min al-wajibat, kai ka ce ba sa kudurci cewa yi ma iyayensu wajibi ne daga cikin ma iyayensu biyayya wajibi ne daga cikin wajibin da musulunci ya wajabta. Wa yaqta'una al-arham allati amara Allah subhanahu bi wasliha fi dhikr, kuma sai kaga sun yanke zumuntan su da ƴan uwansu a wannan lokaci, ma suna yanke zumuntan su da ke da alaka da iyayensu wanda Allah madaukin sarki ya bayyana wajibin ta cikin Al-Qur'ani. Wanaha, kuma Allah ya hana an qata'iha dangane da yanke wannan zumuntar. Bi ablagi zajar, Allah madaukin sarki ya kai matuka wajen tsawatar ma al'umma cewa kar su sake su yanke zumuntansu. Wa rubbama qabaluha bil hijri wal jahar, a wani lokaci sai su fuskanci wannan zumunta nasu ko su fuskanci ƴan uwansu da iyayensu ta hanyar ƙaurace masa a jefa ɗin a wani lokacin saboda tsaban kangara ma. Ɗa ko ɗa sai ta fuskanci iyayenta ta bayyana masu cewa ita ba za ta yi musu biyayya ba, ba za ta sabar musu da zumunta ba, a bayyane ta bayyana masa su ji. Wa qad a'radu an musawati al-fuqara, kuma da wanda mutane sai kaura kai ba su kyauta kama talakawa, mimma yurzaquna, daga cikin abin da Allah madaukin sarki yake azurta su shi. Wa ka'annahum la yusaddiquna bi sawabin, kaman ka ce ba sa gazgata ladan da Allah madaukin sarki ya tattalar masu, ma ya tasaddaquna na abin da suke ba da sadakar shi. وقد التفتوا بالكلية الفئر المعروف, كما يندى أولا ذاك يجن يندى متعنى سكة جوة بايا سكة بجري مدون أيكي مقرن نجري بألا مدعكين فالكيكي سوأي كأنه في الشرع والأقل ليس بمعروف, كما كيكاتي أبن من دعكي تشمس فيه أشريعا تي أهنكال تي با أبنون بشريعة تكي سوشبا. Wa kullu hadhihi al-ashya', dukkanin irin waɗannan al'amuran da muka ambata a cikin nan, ta husu alaiha al-maqulat, hankula da tunanin masu hankali da ilimi da sanin ya kamata suna kwaɗaitar da su wajen aikata su. Wa tubalighu fi dhikri sawabiha, sannan an kai matuƙa wajen bayyana ladan waɗannan al'amura, wa iqabiha, da kuma uqubar duk wanda ya saba al-manqulat, nassoshi da suka zo a cikin Al-Qur'ani da hadisi duk sun yi bayanan waɗannan abubuwa daki daki. Fara'aitu, malam ce da wannan ne sai na ga أن أجمع كتابا في هذه الفنون من اللواجم في جوع أجمق وأن الرسالة بابن كونوا بسكيدوا أن فبكبكوا فنونوا أبو بواما من بالله لينتبه الغافل بمن يغفل ورقنا يفنقوا ويتذكر الحاجم ميكو قريد همة وان بيكي سنة حبيب الله صالح آله شكما قار همة ما لا يتشي وقد رتبته فصولا وأبوابا وان يأمو ذكرا من بيك فصلي بابي باون بابي اي باون اي صور بيانا ايش قدسوا اي باون اي دواء يفهمك والله الموفق الله ما بيكين تركي شيني كدي ميدا تروى لما يكون صوابا وأدن بذي زم بيديني إلا فاتم من قوانا ومن بكو وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما تاكو تا بكي دين إلا وينتا كي نص لدبيد ديويا إلا يند ألا مرأي كي نفركي كي سو تأولنا فكرا أدن بنيكي صان فكر بمشيني lalle waɗannan ƴaƴan da Allah madaukin sarki ya datar da su wajen nuna iyayensu biyayya to ba su sani duk yawa da tarin biyayyan da suke ma iyayensu to ba su biya haƙƙin iyayensu da ke kansu ba wannan godiyan da Allah madaukin sarki ya ce su ma iyayen to har yanzu ba su gama biyan wannan ƙoƙarin da Allah madaukin sarki ya umarce su ba malam ya ce an zur'atu bin ibrahim أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه ولكنني سنا زرع يزن وجو سيدنا زرع الإبراهيم كبا من عبار الشوى ولكنني يزن وجو سيدنا عمر فقال سيدي إني أما يتي ينعب مهيفيا بلد بها الكبر كاما من تتاسوبا وأنها لا تقضي حاجتها in ta ji fitsari ko ba haya ba ta iya tashi ta je ban daki ta fitsarin nan ko ba haya illa wa zahari matiyatun laha ta ce bayana ne ya zama mata abin kabu-kabu bayana ne take hawa sai ya goya ta a baya kai ta bayan daki wa audi'aha sannan sai ya aje ta ko a kan fo misali ko a kan mafi ko a inda za ta biya wannan bukatar wa asrifu wajhi anha yace sai kau da kaina in bata baya fa hal adaitu haqqaha yace wannan kokarin da nake kai wajen kulawa da ita in goya ta in kai ta biya bukatun ta in mata hidindunu in ciyar da ita in shayar da ita in tafatar da ita in kula da kiwon lafiyarta in ta ce in ce inna menene take kaza ne a kawo kaza da ce biyi ba a zo da kaza biyayya ba dare ba rana ba tsautawa ba yankewa shin na gama biyan haƙƙi na da haƙƙinta da ke kaina kala sai sayyidina Umar ya ce la ai ba kai komai ba tukuna me kai kala sai ya ce innaha kanat tasma'u zalika bika kai na to maka haka in kana ganin yanzu ta riga ta buka ne ba ta iya komai saboda ba ta da ƙarfi ai sai maka haka sanda kake ɗantaye in ka shi ne kai ta je ta sa ka ko kai ma ka yi kashin sanda ba ka tsaya sai ta rike ka kai kashin ke ma ƙarfi ke ma lafkin kai tumbini ba ta yin da baka yi ba duk tuffa ta kula da kai ina fatan mun gane wannan da kyau to me kai wahiya ta tamanna buƙa'uka ita tana buƙatar ka yanzu wa anta kai kuma a yanzu wannan himma da kokarin da kake rage ganin kamar to mata wani abin kirki ta tamanna faraquha kana fatan ku rabu lafiya ne kaga bambancin da ke tsakanin da da iyaye kenan su iyaye kullun fatan su ka tamam kullun ka samu daukaka kai kuma kullun wanda ke kaunan ka ma in zai maka addu'a sai dai ce Allah ya karbo da su lafiya kaga ko kai abin da kake shine ka kosa su mutu don ka samu sauki su kuma so suke ka girma don kai aikin da zaka samu daukaka ina fatan mun gane wannan da kyau kalli in dawon yankon ya tafa kullun uwa da uba addu'a kuke mai Allah ya sa ka kenan kenan ba wanda za ya dawo cin ma iyaye kenan duk yanda kike na iyayenki baki komai ba ki ma shirya ta kuma ba ki fara Allah ya sa mu dace to sai ki duba ki gani yar uwa ta tsakaninki da Allah kina da iyayenki da yawa irin yanda wannan bawan Allah yake yi kina uwarki baki taba goya ta ba baki taba mata wannan madan da karfinta tsakaninki da Allah, kina mata biyayya, kina mata abin take so, wanda yi wannan aikin kin ji an ce bai komi ba, wacce ba ta iya tashi, ba ta iya zuwa ta kasa gyaɗa ko tafasa ko zo gane da kuli da dinkin ta samu abin da za ta yi shefa ne, har ɗan abin da za ta sai an gawaye ta kaza shi yake mata. Amma kin ji Umar ya ce ba abin da kai ba mutane baki, shi yasa in za a shirya abi iyaye, a shirya abi iyaye, iyaye manyan mutane ne. Allah ya ƙara mata lafiya, ya ƙara masa ƙaunar manzon Allah. In mutuwar ta zo, Allah ya sa cika da kalmar shahada. وقال رجل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولمتن من يدي سامع عبد الله بن عمر ألا مروكين سركي وقارا مصور باوكي حملت أمي على رقبتي يشي مين أوكي أواتا نطورة أويانا من خراسان تندق خراسان تندق الأوران حتى قضيت بها المناسك duk wani gwagwarmaya da fa’itashin tarfajiyar wajen aikin hajji tana wuwana, ni na ɗauke ta na kai ta maka ta yi fa’ayi ta yi ɗawa fi ta yi wane ne, muka je zaman mu ma aka je Arafa na ɗauko ta, aka zo mu zane fa aka yi jifa na zo ne ɗawa fi da ita ne komi duk wani wahala. To kana tafiya ma da ƙafanka ya ga ƙare ima ga wani a kanka, duk wahalhalin mu ya ce ne mata a tarani jazaitu ha, kana ganin na saka mata abin da ta yi ne? Kana sai ɗan Umar ya ce la, baka saka mata ba, wala talqatun min talaqatiha, ko da numfashin naƙuda ɗaya daga cikin wanda ta san da ta haife ka, ba ka biya ta da numfashi ɗaya da likita ko nurse zai ce yunƙura, ta yunƙura a ce ƙara dai hutawa. Mun gane wannan da kyau, ko to wannan numfashi da take yi ƙwaya ɗaya san ba ka biya ta ba, ba abin da kai. Ina ba ta mungana wannan da kyau, me kai ba abin da kai? To ke kin taɓa ɗaukar uwarki a kanki kin zo ta masallaci nan ta yi hadisi? To kin ji wani tun daga Iran ya taso ya kawo uwarshi ta zo ta yi aikin hajji ya maida ta, amma ɗan Umar ya ce bai komi ba tukuna, ma zai shirya ya shirya numfashi ɗaya daga cikin numfafan da ta yi lokacin naƙuda ba abin da ma ya biya. Shi yasa iyaye ba a cin masu, iyaye manyan mutane ne, Allah ya ƙara masa daraja. To bayan da muka ji wannan gaban da ke nuna mana cewa ba a cin ma iyaye kuma ba a biyan su haƙƙin da ke kanka, komin biyan da kai masu, akwai nasoshi masu ɗimbin yawa, mun da ƙauta ne akan wannan guda biyu saboda lokaci. To yanzu abin da ke gabanmu shi ne zikiru ma amara Allahu bihi min birrul walidaini, za mu ambaci abin da Allah madaukin sarki ya yi umarni da shi don gane da yi ma iyaye biyu biyayya, wasulatar rahim da kuma sabar da zumunta. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, mun ji Allah madaukin sarki yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, lalle Allah madaukin sarki ya yi umarni da cewa kar a kuskura a sake abauta ma kowa sai shi, sannan kuma iyaye biyu su ba bauta musu ake yi ba sai dai ana musu biyayya ne. Allah ce in ma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma, idan aka samu ɗaya daga cikin su ya manyanta yana tare da kai, aw kilahuma, ko duka uwa da uba sun manyanta suna wajenka kai ke kula da su, fala taqul lahuma uffin, Allah madaukin sarki ce kun karka sake ka ce ma uwa ko uba kash, mun gane wannan, in suka umarce ka yi kaza sai ka ce kash, ba zai ce je ka siyo man kaza, kada zai ce wani zo siyo kaza ne, kada zai ce kai zo bar wannan yi kaza, sai ka ce kash baba ko kash din ma, in ji ka ce kash kin shiga hadari. Wannan kash din ɗaya ne daga cikin mabuɗan wuta, kin buɗe ma kanki bala'i, musiba zai faɗo maki a duniya iri-iri wanda ba ka ƙarewa. Sannan sai Allah ce wala tanharuhuma, kakki suke ki daka ma uwarki ko ubanki tsawa, wa qul lahuma qawlan karima, ki gaya musu zance na girmamawa, zance na martabawa, ki ga kimar su matuka. Sai Allah ya ce wahfid lahuma janaha dhilli minar rahma, sannan ki sassautar da fukafukanki domin tausayi gare su. Idan kin samu mukami muke shugaban kasa ne, su kuma talakawanki ne, wannan mukami naki shi ne fuffukanki, to ki zubar da shi sanda kika zo gaban su, yanzu su iyayenki ne sun fiki mukamin kasancewanki shugaban kasa, in mukamin kuɗi ne kike da shi su ne fukafukanki, sanda kike gaban iyayenki ke zubar da waɗannan mukaman, ilimi ne zubar da su, yanzu ke ba malama ba ne sunanki ƴarsu, sunanki ba kowa ba, sunansu iyayenki. Ina fatan kin gane wannan da kyau. Kake ce to fa mu yanzu a duniya ana ganin mu da daraja, ya kamata lallai in ma ki rawa gan mara daraja baki isa ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya ce wa sallahu ma jamaha dhull min ar-rahma, tare ka wannan ko Allah ce wa qur rabbil taqur rabbir hamhuma kama rabbawani sagura. Allah madaukakin sarki ce sai kin hada da yi masa addu'a kina cewa ya Allah ji kansu, Allah ka gafarta musu, Allah ka ji tausayinsu kamar yadda suka ji kaina suka tarbiyyance ni suka ji tausayina san da nake karami. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Jama'a aikin aiki ne, ko mun gane wannan da kyau ko karki kaza karki kaza ki kaza ki kaza, ko kuma kike wannan da yau kuma sai Allah ya baki lada. Allahu ghafur, duk abin da kike sai Allah madaukakin sarki kuma yake wala abu, in kike ki kuma ga gunubi ranar kiyama kuma baki ba shi wa aljanna in kin bi kowa aiki da sunna a duniyar nan. Allah shiryar da mu. Malo ya ce wa qala Abubakar bin al-Anbari, Abubakar dan Anbari ya ce hazal qada, da Allah ya ce wa qada rabbuka, wannan qada da Allah madaukakin sarki ya fadi laysa min babul hukumi, ba wai kawai ana baki labarin hukunci ne da Allah ya hukunta a wajen shi ba, a innama huwa min babul amri wal fardi, umarni ne na farlanci Allah madaukakin sarki ya saukar, dole wanda yake son ya hadu da Allah salau alin ya samu gafara ya aiki da wannan umarnin. Wa asrul qada'i fil lugha, a karkashin lugha al-arabiyya duk sanda aka ce qada, qata ash-shay'u bi ihkam wal itqan, Allah madaukakin sarki ya zartar da wannan al'amari ne ta hanyar kyakkyawan tsari da gudanarwa mai ban sha'awa. Kenan da Allah madaukakin sarki ya ce a bauta man shi daya, umarni ne na farlanci, sannan tsari ne da ya fi kowanne ban ƙaye Allah madaukakin sarki ya yi. Haka da Allah madaukakin sarki ya ce a kyautata ma iyaye, babu tsari kyakkyawa da yake wannan tsarin. Da Allah ya ce a ji tausayinsu, a ji kansu in sun manyanta, babu abin da za a yi wanda yake wannan nagarta. Da Allah madaukakin sarki ya ce kar a ce masa kash, kar a baka masa tsawa, a rika yi masa addu'a, kuma ɗan adam ne watsi da duk wani kiman da ya samu a duniya. To wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki, wanda bin shi nan ne kaɗai matakin tsira da Allah madaukakin sarki ya sa ɗan adam zai taka. Ina fatan kun gane wannan da kyau. Allah ya ƙara mana imaninmu. Malam sai ya ce qala ibn Abbas, Abdullahi ɗan Abbas ya ce la tanfud thawbaka amamahuma, kada da ya sake ya kade tufafin shi haka ya sharfe haka, mun gane wannan qurani a cikin tufafin ki daga gaban iyayen ki haka ki bubbuge, ko kuma ki wanke kaya za ki bige kaya haka kina neman ya bushi, kar ki sake ki wannan a gaban iyayen ki. Fa yusibahu mal gubar, wannan tana a ce qura ya tashi ya samu iyayen ki. Kin ji wannan aikin aiki ne, kar ki sake ki kada kura, kenan in aka ce ki share tsakar gida, kar ki zo ki shara kura ya tashi ya shiga ma iyayen ki daki ko su shaka, sai ki yayyafa ruwa. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Sai kasance kin yi abin da ba zai tada hankalin su ba, kar a ce yi kaza kuma a zo ana miki fada yanzu wance dan na ce ki yi kaza shi ne kike yin kazan nan da kaza, dan sa ki wanke wanke in kin zo kina wankiya kina zuba a bokitin daura sai ki rika jefa ku ta lamba, ki a dole ga yar wofi, ki a dole ga yar banza, an matsa miki ki ta ce wani tsakanin ki da Allah. Wallahi sanda take wannan fushi da ke wutan jahannama ƙara zigazigi take tana ruruwa a kanki, mala'iku suna ta mutsiro miki albarka suke, hatta kudajen da ke zuwa suke kara kai na a wajen wanke wanke kallon ki zige suna ganin tsinanna. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Abin da kike wanda ba kike wata ba shekarun jiya ne, yau ne, zuwa shekarun baya ne, ana tashi kije gaban iyayen ki ce to lallai ne dan ji wa'azi, shi in da na take na mutu a wannan hali wata rot. Mun gane wannan, amma da Allah ya ce nan da wa alƙawari insha Allah dan ba ƙara. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Sai ki tuba, ko ba kin kai shekaru malala ne ba, kai ki ce to yanzu ni da na manyanta, yanzu ga 'ya'ya ga jikoki, nayi abin iyakan da nake karama yanzu ya jira mana gafara kware da gaske dan kin mutu aka wuce baki wuce duk da ayyanki da jikokin ki ba ku iya nake komai ba kuma ba ta mangwana wannan da kyau sai ki je ki tuba ki kinji wa'azi ne wallahi Allah shi da yardan wa qala fa bun abi rabah lana tawban abi rabah yace la tanfud yadaka alayhi ba kake kakkaba hannu a gaban iyayenki ko tafi kake kake kiya gaban iyayenki da zaki taka abin da zai taba hankalansu ko ki buga wani abu su firgita kake sake ki wannan ma kallon da ya'yan musulmi ana cewa sallah ta sai su koko kiristoci sai su je su ce knock out sai su suna bugawa yaro sai je ya samu kwali sai ya zama dodo a fuskar shi sai ya zo ya ba uwarshi tsoro sai ta firgita sai kyalkyalce ta dariya shi a dole ga ɗaya fuska sun zaɓa wannan da kyau yaro zai zama ɗan banza ba sai ya aika ta aikin banza ga iyayen shi yanzu ka kalli wani irin ikon Allah wai a ce wai da watan Ramadana ne ƴaƴan da saboda ba ku yi masu tarbiyya ba wai suke ɗauko ganguma suke buga a watan da ba Ramadana ba ba su buga ba haka ne sai a Ramadana duk rashin tarbiyya ke kawo wannan yara su yi ni wai suna bugun garuwa wai ana tashi su bi gida gida suna bara sun gane wannan da kyau ko wai shi a dole ga ɗan yofi a ji ana malamin ingilinci iri iri wani ba kan malam ta zo tuna wani irin sallah har Allah ma sai an yi wasa da shi har sallah ma sai an yi wasa da ita an rena Allah an rena manzon Allah an rena malamai duk ga su yaro kuma a samu wani ɗan tsegige wani shi a dole wani shi sai waɗi ba mun gane wannan a ba su kashin gwagura kashin ne kwaɗai in dai ga iskanci iri iri nan ƴaƴan ku ne ke da kuka haifa a wata mai tsarki watan Ramadan watan da Allah ya saukar da Alƙur'ani watan da aka ɗaura shedanu watan da Allah ke gafara watan da aka bude kofofin aljanna watan da ake kaza watan da ake kaza watan da ake kaza haba jama'a ce ƴaƴanku da ake son su karatu Alƙur'ani su yi salati ga manzon Allah su yi tasbihi su yi tahmidi su yi takbiri su sabar da zumunta su yi alkhairai wai sai su kabalanci ayyukan alkhairai da wannan mugayen ayyuka amma ko an yi abin kunya shi yasa in ɗinki ya shiga cikin iskancin jiya to kan ya shiga nan kuma in zai zo gidan ku wannan baran ku wartake su takku ba su kawai alaman cewa iyayen su ba su yi masu tarbiyya ne mai nagarta ba ina ba ta mun gane wannan da kyau wallahi je na tashi masallaci na wajen mun yi karatu za mu shiga gida kawai sai na ga yara sun fara wani NBA bige na ce iye to tun da yadda wannan Allah ya rufa mun asiri ban ƙara jin komai ba sai da asuba na ji shi kuma ne wata tafiya da garuwa fafa yana buga wai a tashi a yi mun gano wannan da kyau na ce ga Allah ku zuru ta kadari shi kuma abin da zai ma Allah kenan san da ake miƙe a bayan Allah ta zafa jinuhu an al-mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a a lokacin da bayan Allah suke zuwa suke halartar majalisin tafsiri suke jin zancen Allah da zancen manzon shi ko kuma an ko suna san din ka gangula an ne majar kula an ne muka ga ana bugawa a tituna malaku a ko muke karatu jin kada kada haramun ne su kuma sun ce to duk ɗayan ku je gunji kuma ƴaƴan ku da wuza ya fa wannan nasoshin ba abin da ya dame su ba abin da ya dame ku kenan in ɗinki jin yayi yanzu kina tashi ki ta kuka sai ki tuba ki kira shi ki ce kaga wannan hawaye abin da kai jiya ne har ta ƙara ɗan dangan ki fasa kafira Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai zikiru ma amar bihi sunna ambatan abin da sunnar annabi ta yi umarni min birrul walidain dangane da yi ma iyaye biyayya wa ne mutum iyaye manyan mutane ne kun ji Allah ya magana a kansu kuma gashi manzon Allah zai magana a kansu المؤاذ قال مؤاذ في أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأشر كلمات يتي من قال الله نيما وصية دوس كلمومي قدا قوما الشيء مؤاذ ببن كلي النبي كراشي مصمم يتي قاوس أبو بوا قدا قوما ما تدرجا كريك يسدام قال yace la tushrik billahi shay'a a kada a raya a kai gauro a kai mari a buga aiwa ya kakka sake ka hada Allah madaukin sarki da wani wa in kutilta ko da zai kai ga kashe ka aihun rikta ko kuma a kona ka ta yanda za a yi maka shirka kasta suke ta yi da za ka suke kafirci, ta yanda za a yi maka ko kashe ka ko babbaka ka za a yi ka ci burki ka ce sai tauhidi. Ban gano wannan? Amma ya sai a waye gari kawa ce kawai kai jama'a, akwai taɓewa ba? Kawa ta sa ki shirka, kawa ta sa ki shirka, kin shiga kin taɓe, kin ga ba kashe ki ta yi ba, ba kona ki ta yi ba, ke imanin ki ma bai kai ko ina ba, ki sa duk kawan da za ta lalata miki alaƙar da ke tsakaninki da Allah to ki rabu da ita. Ba wajibi ba ne kawacen kawar ne, kawar banza ko rufi, in ko kika ki to billahi alazim ranar kiyama sai kin yi nadama, sai kin ce tir da ke da kika dauki wance ta zama kawa gare ki. Allah ya shiryar da mu. Sannan wala tu'aqqina walidayka, kar ka sake ka saba ma iyayenka. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, ko da ko iyayenka sun ce dukiyanka gaba ɗaya ka kwaso ka ba su ko ka ba wani, ko matanka ka sake ta ka rabu da ita, ko wannan suka ce to kai kar ka sake ka saba musu. Ku ga wannan da ke ku, kuma wannan ba an ba ki biza bane ki ce to dama ɗanki ya rabu da matan shi, eh sai in ya kasance dama ba ta bin dokokin Allah, in kin ba shi umarni ba zai isa ba, dole ne ya rabu da ita, kar ya sake ya saba wasiwa na biyu da annabi ya mashi. Sannan ya ce wala tutrukanna salata makatubatan, kar ka sake ka bar sallan nan ta farilla muta'ammidan da gangar. Fa inna man taraka salata, annabi ya ce domin duk mutumin da ya bar wata sallah ko kwaya ɗaya ne maktubatan ta farilla muta'ammidan da gangar, faqad bara'a minhu zimmatullah, wannan sun yi baran baran da Allah maraukin sarki, ba ruwan Allah da shi. Kina barin sallah ɗaya da gangar alƙawarin da ke tsakanin ku da Allah kin tsinke igiyar, ba ki ba Allah ba Allah ba ki. Sannan sai ce wala tashribanna khamran, kul kar ka sake ka sha giya, fa innahu ra'su kulli fahishatin, saboda ita giya ita ce jagaba jagoran dukkanin wani alfasha. Sannan wa iyyaka wal ma'siya, kun ajirka shaidinka da saban Allah, fa inna bil ma'siyati hala saqata Allah azza wa jalla, domin sakamakon aikata zunubai to shike hukunta sababan Allah da fushin Allah ya sauka kan bawa. Wa iyyaka wal firar, ka shaidinka da tsirewa min zahafi, duk sanda aka haɗu ba a gwanza da abokan gaba. Wa in halakan nasu, ko da duk mutane sun gudu. Mun gane wannan, kai kar ka sake ka tsere ka tsaya a ce kowa ya halaka ce kai kadai, ka tsaya kai ma ka halaka. Wa idza asaba an-nasa mutamun mutalun, amma idan annoba ya samu mutane wa anta fihim, kana cikin su, fasbut, ka zauna a garin, kar ka sake ka bar wannan garin dan annoba ya sauka a garin, ka zauna. Wa anfiq ala iyalika, sannan kai kokarin ci da iyalanka, min tsaulika, daga abin da Allah madaukakin sarki ya baka. Wala tarfa anhum asaka, sannan kar ka sake ka ɗaga bulalanka a kan iyalanka ababan, wai saboda za ka ladabtar da ita. Wa akhifhum fillah, ka tsoratar da su Allah kawai, kar ya zama kawai ka rataye bulala a ce kin zama jaka kina ganin ta ko doki a hankali, kina saɓawa ni kin san ban da wasa, ran ɓaɓɓalla ki ne kawai. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Akwai mutumin da aka yake na iyalin shi, ba tai shi ma mai bai kai ya komo ba, sai mari, sai dundu, sai duka, ya mata kutufo, ya taɗe ta da faɗi a gaban ƴaƴanta, to kai shegen duniya da lahira ne. Ina ba ta mun gano wannan da kyau, shegen duniya da lahira kenan. Da Allah madaukakin sarki ya ce wa ban go wannan duk yakin duniya, kai sai ka biyo mataki ɗaya bayan ɗaya. Mun gane wannan wa'azi ƙauracewa kaza, gobe ma an ta ƙara wa'azi ƙauracewa kaza, ba duk abin da ta yi ba duka, in ya zama duk abin da ta yi duka to mutum ya zama ɗan banza kuwa. Ko mun gane wannan da kyau ko? Ba kyau irin wannan doke-doken da ake mata jama'a, ba kyau. Ko ba wai Allah ya hana bane, a'a in kin yi ba daidai ba ya halatta a ɓaɓɓalle ki, ina fatan mun gane wannan da kyau, amma bai da abin alhannu a cikin gaggarfin ko ɗaya billahi lalzi in na da gigini a lokacin ina yaro sai ginin nan ya motsa kuma ka samu ka samu mutunta ka sa mata ƙafa a bai halatta ba. Ina fatan mun gane. Amma jama wata ƴar wofi fa ba ta yin fere ne sai da tsabga, akwai ƴar wofi fere tsabga ita kuma, to kar ka buge ta da hannu. Mun gane wannan da kyau ko? Ba laifi dai a ɗan sa maɗan abin na ɗan ɓaɓɓake ta haka ɗaya biyu uku haka ta gudu ka bi ta kai har jaji ta koma ta ɗan matsala sai ka rabu da ita. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Sai billahi lazi la ilaha illa huwa, ka kai mata wani wawan abin na ma ba da gaske ba, ta ji hukuncin lahira ya matse ta tukuna, ce ke kai mata wani irin tsawa da sai abin nan dankin ta nemi ya faɗo. Ce wallahi ba ni da kyau ki bar gani ma haka. Idan ta koma ta shiga hayyacinta sai ka zaunar da ita sai kai mata nasiha ka jawo hankalinta, amma in za ka yi mata wannan na zama ba kowa a gidan ba gaban yayanta ba, domin ka bibbige ta a gaban yayan an ji ma an ga ce ku yi sai ce ba za mu yi ba. Tana matsa ba za ku zai ce in ta musu barazan zai ce ki buge mu in baban mu sai mu gaya miki. Ita ta iya duka ko wanda ya ci ta iyawa ta ga to ka lalata tarbiyyar gidanka. Sai yaran sun je makaranta duka sai kira daga ce wancan sun gane mai yake a jikin gidi ko? Na ga miki Allah ya ce na kaurace miki kin gidi ko? Za ki tuba ki da Allah ta tashi hawa mai gida a ba a yi ta kuma ma baka gama abubuwa ba wanda a fara maka. To shi ne a lokacin sai ka ɗan sama ta amma sama sama sai ta gane barna gabas ta ce in ta gama sai ta ce kin gane, sai ta ce a yanzu na fahimta, amma ta ce wallahi kai gara wata za ka fara kuma gane wannan da kyau. To sai a je a kira dattijo a zauna da dattijinka da waye a yi mitin. In aka yi aka yi abin ya kici ne wato sai a sake ta. Jama'a wannan ba shi ne matakin zaki ba ko tana mai iskanci a ni ba na wasa inna takaddara ta nan sarakar ana mai iskanci zan dauko alƙalami in karta. To ka saba ma Allah ana bi mataki mataki ne, in aka yi kaza aka yi kaza. Kuma Allah ce wallahi ta khafuna nushuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna kaza ka sai kuma yace in abu yake ce kicin ya saba su haka man min ahlihi wa haka man min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bayni kaza kaza kaza. Daga nan abu yake sai abu ka'ida na saki. Sannan Allah ce amma dai kar a fitar da ita a cikin gidan, ta zauna a nan a baka gojen zama a baka abinci a kula da kiwon lafiyanta a kaza a kaza la'alla Allah ya hudu su babu zalika amra. Ai ana sa a jotta ne gogo su ake a kan kici ta ma yanzu ka'ida an ce ni yasa ake shiga cikin na insha bankiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. Ina lokacin da ya kure za mu saurara anan sai in Allah madaukin sarki ya raya mu zuwa gobe za mu je za mu ji wani hadisin da Abdullahi bin Umar ya rawaito wanda yake da alaka da biyayyar iyaye. Allah madaukin sarki ya mana gudunma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.